نعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات رفيع الدرجات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات رافع السماوات ومنزل الآيات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات رافع السماوات ومنزل الآيات نعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات رفيع الدرجات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وممن حولهم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم فأعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت جناني وأزل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته A ci gaba da darasin da muke gabatarwa na tafsirin Al-Qur'ani mai girma daga cikin wannan sura mai albarka suratu Tauba idan ba manta ba a darasin mu na jiya mun yi magana akan as-sabiquna al-awwaluna inda Allah subhanahu wataala yake cewa was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari wal ladina taba'uuhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu anhu وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم أولنا آية من يمكن أكن صحبا من ذا الله صلى الله عليه وسلم لإن أسبقية لرقائي لسكي كما سنن من يستخراج نبحث ديوة أكن أبن ديشا في صحبي دمكن أكن سو sana a wajen wallazina tafa'un bi tsanin mun yi magana akan tabi'ai da kuma magana da akai akan fasarar ita wannan aya din a jiya mun yi magana akan rabe-raben tabi'ai din da waɗanda suka fifici a cikin su har muka zo akan waɗanda ake ce musu al-mukhadramun wato mutanen da an haife su sun musulunta manzon Allah yana raye amma basu zo sun hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba dan haka basu zama cikin sahabbai ba duk da suna da musulunci amma basu zama cikin sahabbai ba wanda na gaya mana Imam Muslim ya hada sunayen sun kai su wajen 20 amma akwai wadanda ma bai kawo ba shi da kansa wanda kuma an tabbatar da su malamai sun tabbatar da su a ciki jiya akwai Abu Muslim Al-Khawlani ina jin jiya sai nace Abu Idris Al-Khawlani ba Idris Al-Khawlani bane Abu Muslim Al-Khawlani Abu Muslim Al-Khawlani shine yana daga cikin wadannan mutane amma Abu Idris Al-Khawlani an haife shi ne a shekarun da aka yi fatihu Makka kaman yanda Imam Az-Zahabi ya fada a cikin sirru alamin nubala saboda haka Abu Muslim Al-Khawlani su Ahnaf ibn Qais su Abu Usman Al-Nahdi wadannan dukkanin su an musulmai ne kin zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma basu zo sun hadu da manzon Allah ba dan haka basu shiga cikin sahabbai ba to wadannan mun yi magana akan su to sai Allah Ubangiji ya sake dawo mana kan maganar munafikai dama dai ita suratul tauba kamar yadda ake gaya mata mafallashiya ce za ta fallasa su to yanzu kuma sai ta ce wa mimman hawlakum min al-a'rab munafiqun wa min ahli al-madina مرجوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم الله مدوكين سركي yake cewa wa mimman hawlakum min al-a'rab daga cikin mutanen da suke gefe gefen ku min al-a'rab na larabawan kauye akwai munafiqun munafiqai haka nan wa min ahli al-madina a cikin mutanen birni ma birnin Madina nan ma akwai munafikai din kamar ka ce wa mimman hawlakum min al-a'rab munafiqun wa min ahli al-madinati munafiqun a cikin mutanen Madina ma akwai munafikan maraju 'ala an-nifaqi sun goge sun kware akan munafirci la ta'lamuhum kai baka ma san su ba nahnu na'lamuhum Allah yace mu ne muka san su amma sanu'adhibuhum marratayn da sanu zamu musu azaba kashi biyu thumma yuradduna ila azabin azim sannan kuma za a sake maido su zuwa ga wata azaba mai radadi wannan aya haka Allah Ubangiji yayi magana akan ta wa mimman hawlakum min al-a'rab munafiqun wa min ahli al-madina a wajen sanadin saukar wannan aya ibnu jarir at-tabri ابن ابي حاتم ابن مردويه الطبراني اتكين الاوسط ناسا سنا روايه daga Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma yace lokacin da Allah ubangiji ya saukar da wannan aya wa mimman hawlakum min al-a'rab munafiqun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya a cikin masallaci ranar juma'a ya tashi ya huduba anan ya rinka fadar sunayensu sai ce wane dan wane fita daga masallacin nan kai munafiki ne wane dan wane fita daga masallacin nan kai munafiki ne wane dan wane fita daga haka manzo Allah ya ce yana fitar da su yana fitar da su yana fitar da su sai da ya hahanga ya ga bai ga mai irin wannan abu ba cikin su sannan ya tada sallah wanda ana magana akan cewa sayyidina Umar radiyallahu anhu baya cikin masallaci a lokacin ya taho yana sauri sai ya hadu da gungun jama'a suna fita sai ya boye ya buya wai tunanin sa kar ya zama ko har ma an tashi sallah za su ganshi yau bai samu juma'a ba saboda haka sai ya buye sai ya samu je ya boye su kuma da suka ganshi suna zaton cewa ya san abin da ya faru su ma sai suka nemi waje suka boya sai da Umar radiyallahu anhu ya karaso masallaci manzo Allah sai ga akwai jama'a ba a bai sallah ba yake cewa ya haka na ga wadansu mutane sai aka ce ai waɗannan wanda kaga an gansu din nan wanda ka gansu din nan a waje manzo Allah ne ya ta fitar da su yau albisrin ka yau manzo Allah ya fallasa munafikai ya fitar da su ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya to Abdullahi ibn Abbas a cikin karashin fasarar wannan ayar sai ya ce wajen sanu azribuhum marrataini za mu yi musu azaba kashi biyu to ɗaya daga cikin su shine kunyatar da su da aka yi aka fitar da su daga masallaci din nan to ita ce ɗaya daga cikin wannan kunyatar wadda aka yi musu sanu azibuhum marratayn to ita ce ɗayar ita wannan ce ɗaya kuma azabar kabari ce dan haka waɗannan mutane da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya rika jero masa mutanen kauye
ya fara lissafa masa su dama maganar munafikai a Madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ta gaya mana su tun farko sura har ya zuwa yanzu da muke wannan maganar a ciki sannan ya tabo cikin sha'anin munafikai ya fara da al-arabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru Allah ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasuli ya kai wa min al-arabi man yattakhidhu ma yunfiqu madraman wa yatarabbasu bikum ad-dawa'ir alayhim da'iratu as-saw ya kai wa min al-arabi man yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatan 'inda Allahi wa salawati ar-rasul ala innaha qurbatun aw qurbatun lahum kaga anan di ya jira dai bayan dai to yanzu sai yace to wa min man hawlakum min al-a'rabi daga cikin mutanen ku da suke gefe-gefen ku daga larabawan kauyen nan da muka fada akwai munafikun malaman tafsir sun ce akwai su a cikin Muzaina akwai su a cikin Juhaina akwai su a cikin Aslam akwai su a cikin Ashja akwai su a cikin Gifar waɗannan kabilu din nan da suke gefe-gefen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to Allah subhanahu wataala ya gaya wa manzon Allah a cikin su akwai munafikai sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce masa maraju ala nifaq sun goge wannan malamai sun yi fasara kashi biyu Ibn Kathir shi a tafiyar sai yace maraju din nan da aka yi magana akai yace daga nan ne ake cewa wa ya dukuna illa shaytanan marida wa hifzan min kulli shaytanin marid daga nan aka samu marajatul jinni to saboda haka idan har ya zama daga wannan ne sai a ce to sun kafu sun tsaya kyam akan munafurci maraju ala nifaqi sun tsaya kyam akan munafurci ba sa tangal wato munafukai ne gangariya haka Allah fa yake fada ba kaji wannan maganar yayin da wasu malamai suka ce a maraju ala nifaqi wadanda sun ma tafi akan kafir munafurci har ma sun mutu akan munafurci kamar Abdullah ibn Ubay ibn Salul haka ya tafi bai dawo daidai ba kamar su Jiddu bin Qais haka ya tafi bai dawo daidai ba amma irin su Julas bin Suwaid ai kaga su sun dawo sun musulunta sun kyautata musuluncin su sun kyautata imanin su to sai shi ne kafi abin da ya tafi kenan yayin da su Al-Hafi su Al-Qurtubi su kuma suka tafi akan maraju din nan gogewa ce sun goge saboda haka za a iya cewa shabul amrad idan an ce shabul amradu idan ya zama babu gashi a wannan dinsa a fuskar sa so wannan sai a ce mashi shabul amrad yace daga nan Allah subhanahu wataala yace qala innahu sarhum mumarradun min qawarin kaga ai gogacce ne a cikin sa saboda haka anan wajen shi kuma sun goge ke da akan munafirci la ta'lamuhum baka san su ba anan gashi wannan abu ya nuna Allah ubangiji yace ba a san su ba dama Allah subhanahu wataala yace wa aiduna masafatu min quwwati wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum wallahu ya'lamuhum a suratul anfal to anan wajen yanzu yace la ta'lamuhum kai ma kanka baka san su ba bil tahdid ko abinda wannan aya take nufi zaka ce ah to ai yanzu aka jawo hadisi wanda Ibn Jarir aka yi riwayan da Ibn Jarir yayi ta At-Tabrani yayi ta cikin Al-Awsat nasa Ibn al-Munzir ya kawo ta Ibn Abi Hatim Ibn Murdawih a tafsir nisa Abu Shaykh duk sun kawo shi amma abinda suke magana akai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi Abdullah bin Abbas a riwayan sa yace manzo Allah ya tsaya yana huduba a masallaci ya rika fitar da munafikai da sunayen su yace wani dan wani fita kai munafiki ne to kuma nan Allah yace la ta'lamuhum yaya abun yake sannan akwai riwaya a baya da muke kakkawo ta ba sau daya ba ta manzon Allah ya gaya wa Huzaifah ibn al-Yaman radiyallahu anhu sunayen waɗansu daga cikin su musamman mutum goma sha ɗin nan da suka tare manzon Allah suna neman za su bar kisan illa a Aqaba wanda manzon Allah yana tare da Huzaifah da Ammar ibn Yasir a wannan lokacin saboda haka an ce sun kai su goma sha biyu wani kauli an ce sun kai sha biyar wani kauli an ce sun kai su sha hudu haka suka yi a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya wa Huzaifah ibn al-Yaman to a bisa haka ana iya cewa kenan in zamu dauki abin yanda yake sai mu ce la ta'lamuhum baka san iyakacin su ba saboda haka sai Allah ubangiji ya sanarwa manzon Allah waɗansu daga ciki cikin wanda manzon Allah ya sani din ne ya gaya wa Huzaifah ibn al-Yaman goma sha cikin sanin da manzon Allah din ne yayi ya gaya wa ya faɗi haka da yawa a sahabbai wanda Abdullahi bin Abbas ya faɗi yarwaye hadisin a cikin masallaci so wadannan duk cikin wanda Allah ya sanarwa manzon Allah ne amma wadancan masu yawan tunda ana magana akan sun kai su wajen 300 mata maza sun kai 300 maza sun kai 100 maza sun kai 300 mata sun kai wajen 170 kaga ashe wadanda manzon Allah ya faɗa kaga kadan ne saboda haka la ta'lamuhum baka san su a iyakan cewar yawan su ba amma mun sanar da kai wasu daga ciki nahnu na'lamuhum mu mun san su amma wannan abin da ake magana akai aka ce akwai munafikin da kowa nan wajen in an faɗa zai gane shi domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alamomin munafiki guda uku idan yayi zance kaga yayi ƙarya idan yayi alƙawari ya saba in an bashi amana ya ci da wancan hadisin na baya yazo na Abu Musa al-Ash'ari da yake cewa abu hudu wanda yake da su to yana da abubuwan munafiki wanda yake da daya yana da daya daga cikin abubuwan munafiki ya kara da idan yayi jayayya wa idan fasa mafaja idan yayi jayayya zai zamanto kuma yayi fajirci shine na hudu akan wadannan so a sai yanzu duk wani wanda kaga yana yin ire-iren wadannan abubuwan so ko ba komai ka ce masa akwai alamar munafiki a tare da shi so kaga wannan kowa ma ya san wannan kenan sannan Allah ya sanar wa manzon Allah wani ba duka aka sanar da shi ba sunayen sa ce wannan munafiki ne wannan munafiki ne shine Allah bai gaya wa manzon Allah ba amma wasu ya gaya wa manzon Allah a cikin su a cikin wadanda ya gaya masa shi kuma ya sanar da Huzaifah ibn al-Yaman wanda yake gaya mana sayyidina Umar radiyallahu anhu idan aka kawo gawa kafin ya fito sallah sai ya ce a duba cikin jama'a a gani Huzaifah ibn al-Yaman ya zo idan aka ce masa rasul abir al-mu'minin ba mu ga Huzaifah ibn al-Yaman ba sai ya ce to ku je ku masa sallah wani kauri an ce sai ya ce a'a ku tambaya ku ji Huzaifah yana gari an ce yana gari ba rikin lafiya yake ba aka ce ai lafiyar sakalau ba wani uzuri yake a gida ba wanda yana shi fitowa ai ba wani uzuri kuma an gaya masa wannan sallar janazar ai lalle an gaya masa amma bai fito ba sai bai fito sai to ku yi dan uwan ku sallah wallahi bai zo masa sallah sai ki fitowa ya san akwai matsala to wannan kenan wani kauli an ce har ma idan ya zo wajen sayyidina Abu Zaifah ibn al-Yaman yana iya yi masa alamar cewa wannan fa akwai matsala kuma sayyidina Umar sai ce ya fasa ba zai sallar ba ya koma ya taba tare ke ce masa Huzaifah dan Allah ina so ka gaya mun manzo Allah da ya tashi lissafawa ya gaya maka da sunana yace wa sayyidina Umar a Amirul Mu'minin na kai kan ba gaya mun sunanka ba amma ina so in tabbatar maka da cewa daga yau ba zan ƙara wanke wani ba kai ba kuma kai ma karka ƙara tambaya ta cewa wani fa kai dai ka ji baka ciki saboda sirrin manzo Allah ne bai kamata na fayyana ba wannan abun haka aka yi to dan haka la ta'lamuhum kai baka san su ba nahnu na'lamuhum mu muka san su bi tahdid amma fa nu'adhibuhum marratayn za mu musu azaba kashi biyu to wannan kamar yadda na gaya mana Abdullahi bin Abbas ya a cikin fasarar sa nu'adhibuhum marratayn an yi magana wannan abun da aka yi duka fitar da su ana tsame su wannan azaba ce ta farko azaba ta biyu azabar kabari wasu suka ce marratayn yunwa ita ce ɗayar kashewa ita ce biyu ta biyu wasu suka ce a ribatarwa a kamo su zama fursunan yaƙi shine ta ɗayar sai ta biyu azabar kabari wasu kuma suka ce a ai in ma mun koma ayar baya zamu ga Allah subhanahu wataala ya faɗi wasu magana da yace wa'adallahu almunafiqina walmunafiqati walkufara nar jahannama khalidina fiha hiya hasbuhum sai ce wala'anahumullah walahum azabun muqim kaga anan uku ya faɗa ai wa'adallahu almunafiqina walmunafiqati walkufara nar jahannama khalidina fiha wannan da yace hiya hasbu ita kadai ta isa amma ga wata azaba ta biyu wala'anahumullah kaga ta biyu kenan sannan walahum azabun muqim ita kuma azaba tabbatacciya saboda haka sanu azibuhum marratayn ma azaba kashi biyu wutar jahannama da tsinuwa da kuma thumma yuraduna ila azabin azim saboda haka kaga wannan ayar ta fasara wancan ta baya kenan to wasu kuma suka ce a azabar kabari ita ce ake nufi to ko ma dai menene za a yi musu azaba kashi biyu wasu malamai suka ce linki biyu ake nufi wasu malaman tafsiri suka ce nau'in azaba kashi biyu kamar yanzu ana kalar wannan azabar sai kawai aji sun canza an canza wata kala daban akwai azabar da ake bawa ma ƴan wuta a wajen abun sha wasu kuma alhamiman fakafa ma'ahu an ce an sai da su abun sha mai tafasasshen kamar tafasasshen ruwa wanda da sun sha zai tsintsinka kayan cikin su kaga wannan wani launi ne na azaba amma akwai inda Allah ya ce wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwi alwujuh idan suka zo suka nemi a basu abin sha za a shayar da su da wani ruwa kamar tafasasshen mai wanda yashwi alwujuh yana soye fuskar su idan suka dako suka daga fuskar za ta kwabe ta fada ciki saboda tsafin wannan abin sha kuma shi za a ce za su sha kaga a wajen sha ma kawai kaga gashi ya zama wannan ma'an hamim kaga ga kuma wannan kuma ma'in kalmuhul to kaga wannan ma nau'i ne na azaba thumma yurajjuna sannan za a maido su ila azabin azim zuwa ga azaba mai radadi Allah ya kiyaye mu daga wannan azaba saboda munafiki ne duka ya jawo musu wannan na'am
وآخرون اعترفوا بذنوبهم وخلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم
وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم الله مدعو كنسل كينا تيوا وآخرون akwai waɗansu kuma jama'ar ai in ka lura yana ta farawa wal mu'minu al munafiquna wal munafiqatu wal mu'minuna wal mu'minatu aka taho aka gangaro aka zo al a'rabu ashaddu kufran wa nifaqan wa min al a'rabi man yattakhidhu ma yufiqu makraman wa min al a'rabi man yu'minu billahi wal yawmil akhir was sabiquna al awwaluna min al muhajirin wal ansari wal ladhina tabauhum bi kaga ai marati ne ake tayi aka yi ko yazo yace wa min man hawlakum min al a'rabi munafiqun wa min ahli al madina to yanzu kuma wa akharuna atarafu bi dhunubi wasu kuma mutanan i'tarafu bi dhunubihim sun yi itirafi na zunubin sun gano cewa a ce abinda suka yi laifi ne khalatu amalan salihan sun gauraya aiki mai kyau wa akhara da wani ta yi aiki shi kuma sayi'a marar kyau wato sun yi ikhtilati na aiki mai kyau da aiki marar kyau asallahu an yatuba alaihim Allah ya kusanta ya karbi tuban su asa a wajen Allah ta tabbas ce da la'alla da asa a wajen waɗansu taraddi ne kamar yadda ake cewa la lin nahyi ma lin nafi laita lit tamanni la'alla lit taraddi to idan Allah ya ce la'alla to tabbas ce ta haƙiƙi ne saboda haka asa a wajen Allah wajibi ce idan Allah ya ce asallahu an yatuba alaihim Allah ya kusace ya karbi tuba a gare su wato Allah zai yi tuba a gare su kenan innallaha ghafurur rahim ita ce take tabbatar da wannan magana asallahu an yatuba alaihim Allah ya kusanta ya tuba ya karbi tuba a gare su to wacce ta fasara wannan ayar shine innallaha ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai kenan ya gafarta musu wannan aya ana cewa tana daga cikin ayoyin da ake ce musu arjal aya ayat da ta fi samun fata a cikin alqur'ani domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullu ibnu adama khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun duk ɗan adam baki ɗaya masu kuskure ne amma fiyayyen mai kuskure wanda yake da alkhairi wanda idan yayi kuskure zai tuba shi kuma Allah idan an tuba sai ya yafe at-taibu min adh-dhanbi kama Allah dhanba lahu shikenan saboda haka asallahu an yatuba alaihi wannan ma ayar a wajen sabta maganar sababin saukarta akwai riwayar da ibnu jarir da har wayo at-tabri yayi akwai riwayar ibnu abi hatim akwai riwayar ibnu al-munzir anan akwai riwayar baihaqi amma a dalailun nubuwa ba sunan ba shi ma da isnadin zuwa ga sayyidina abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma yana cewa a fasarar wannan ayar wa akharuna atarafu bi dhunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a asa Allahu an yatuba alaihim innallaha ghafurur rahim yace wannan aya ta sauka ne a wajen waɗansu mutum goma waɗanda suka ki zuwa Tabuka sai ya zamanto sun gano kuskurensu da manzon Allah yana dawowa da suka ji manzon Allah ya kusa zuwa sai suka zo suka daddaura kansu a cikin ginshiƙan masallacin manzon Allah inda idan manzon Allah ya zo wucewa zai gan su da manzon Allah ya zo wucewa sai ya gan su yana ganin sai ya ce waɗannan mutanen fa ya na gan su a daddaure aka ce ai sun daura kansu ne saboda sun yi laifi ba su fita ta buka tare da kai ba shine yanzu suka ce ba za su yadda su kwance kansu ba sai in kai ne zaka kwance su manzo Allah ya ce ni kuma wallahi ba zan kwance su ba sai in Allah ne ya kwance su yace saboda mutanen da suka kibin mu suka nuna ba sa zama tare da mu sun zabi kansu akan mu kuma sun zabi zama a gida a bisa yaki a cikin tafarkin Allah babu dalilin da zai sa a ce zan kwance su sai in Allah ne ya saukar da magana su akai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce ya kale su to ana nan sai wannan ayat ta sauka wa akharuna taraku bi dhunubihim akwai wadansu mutanen da sun yi itirafi sun gano sun aikata laifi sun gano zunubin su khalatu amalan salihan sun yi aiki mai kyau sun gauraya shi wa akhara sayi'a da wani dayan kuma marar kyau me yayi aiki mai kyau din anan a amalan salihan shine yaqoqin da suka fita tare da manzon Allah wanda ba na tabuka ba wanda basu fita ba sannan sauran ayyukan kirki da suka yi wanda ba kafin su aikata wannan laifin sannan wasu malamai suka ce a'a zuwa da suka yi suka ce sun yadda su masu laifi ne aiki mai kyau ne wannan domin shine matakin farko na karbar tuba ko annadamu alama fata ne yayi aha saboda haka yana daga cikin sharuɗan tuba na biyu da suka daure kansu shi ma wannan abun aiki mai kyau ne dan sun nuna cewa suka ce ba za mu taba iyali ba ba za mu kusanci yaran mu ba ba za mu yi harkar duniya ba za mu zauna a nan wajen har sai Allah ya kwace mu haka aka yi tare da su to a cikin wannan riwaya ta Abdullahi bin Abbas ya ce a cikin su akwai Abu Libaba Abu Libaba al-Ansari Abu Libaba al-Ansari sahabi annabi ne shine ma wanda hadisin nan na sayyidina Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu a Badar wanda Imam Ahmad yake riwaya wajen sa wanda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sanda za a fita Badar mun kasance ana raba dabba daya akan mutum uku taguwa daya ake rabawa mutum uku su yi kayin tanawu ba kanta wannan ya hau in ya gaji da tafiya ya sauka wannan ya hau in an gaji a tsaya wasu su hau wanda aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da sayyidina Ali ibn Abi Talib to na ukun su Abu Libaba al-Ansari ne tare suka hau wanda a karshe suka ce sun buro manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da tafiya shi kuma yace a'a ma antum bi aqwami ni ala sayri wa ma ana bi aqnaminkum ala al-ajr hadisin Imam Ahmad ya mu Musnad yawa to shi to Abu Libaba al-Ansari kaga mun same shi a can sannan shi ne Allah subhanahu wataala ya saukar da ayat suratul anfal a darasin mu na suratul anfal mun karanta shi ya ayyuhallazina amanu la taqulu allaha war rasula wa taqulu amanatikum wa antum ta'lamun wannan ayar a fasarar ta an ce ta sauka ne a wajen Abu Libaba al-Ansari shi kuma lokacin da manzon Allah zai je ya yaki banu quraiza a shekara ta biyar daga hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka ce ka aiko mana wani mutum a wajenka wanda zai zo mu yi magana da shi za mu tsaya akan hukuncin da ya kamata yi ya ba mu shawara yace wa kuke so mu aiko muku sai suka ce a turo musu Abu Libaba al-Ansari da Abu Libaba al-Ansari ya je wajen sai suka tambaye suka ce Abu Libaba ka kai mutumin mu ne mun saba da kai ga ya mana gaskiya shin in muka yadda akan hukuncin manzon Allah kana ganin wannan abun yayi daidai to aka ce sai Abu Libaba al-Ansari yayi haka a wuyan sai yayi haka wato wai yanka ku za a yi in kuka yadda kamar haka sai suka yadda Abu Libaba wannan magana daga shi sai su yayi ba su zo sun faɗa ba amma Allah ya saukar manzo Allah magana ya ayu allazi amana la taqulu allaha war rasula ya ku masu imani ba a cire imanin sa daga wajen sa ba amma ya ku masu imani kar ku yaudari Allah kar ku ha'inci Allah da manzon Allah kar ku ha'inci amanar ku kuma kun san cewa ha'inci ba kyau yace ai akwai kaya na ne a wajen su da dukiya ta wanda ake ganin kar ya je ai mamaya a gama da su Allah ku alamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun wa anna Allah indahu ajrun azim aha ai wannan kuma dukiya ai fitina ce inda za ta zama maka haka to Abu Libaba ya zo ya tuba amma shi ma anan sai ya je cikin matallacin manzo Allah ya samu wani ginshiki sai ya daure kansa yace ba zai kwance kansa ba sai Allah Ubangiji ya kwance shi to a nan wajen shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka zo aka gaya masa aka ce Abu Libaba ga can har ya fara galabaita baya cin abinci baya shan abin sha yace kai to dama ya zo wajen mu ya roki mu nema masa gafarar Allah sai mu nema masa gafarar Allah wallahi annahu idza lam yanfusam ja'uka fastaghfiru Allah wastaghfara lahu ar-rasul la wajadu Allah tawwaban rahima amma tunda ya ce ya tunkari Allah kai tsaye to bari na basu da shi sai ya basu da shi so sai Allah ubangiji ne ya saukar da aya na ya yafe masa dan ya tuba yanzu haka masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai uswanatu ajilu baba wacce ake ce mata uswanatu tauba daga cikin inda manzo Allah yake a hujra insa hujra sharifa dakin da inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake akwai ginshiki na daya to na biyu shine uswanatu tauba zakin kada ga kanka can sau zaka ansa uswanatu tauba ko kuma a ce uswanatu ajilu baba sun rubuta a can sama da gaske yanzu haka akwai ta masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam indai ba yau an cire ta ba kai to ai shine amma dai akwai ta so saboda haka kaga wannan Abu Libaba din nan wannan magana da ta faru ta Banu Qurayza an yi ta shekara ta 5 ne daga hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta buka an yi ta shekara ta 9 so idan wannan haka ne ta sauka a cikin Abu Libaba da jama'ar sa to Abu Libaba ya ƙara samun kansa a cikin wannan yanayin kenan wannan na farko an yi ya wuce yanzu yana daga cikin wanda bus je ta buka ba suka zo suka daure kansu su goma ne mutum bakwai daga cikin su suka daure kansu uku bus daure ba wanda waɗannan uku an ce su ne as-salatu allazina kullifu wanda nan gaba suratul tauba za ta yi magana akan su ma hadda su an yafe musu saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya basu a haka har sai da Allah ya saukar da wannan aya da Allah ya saukar da wannan aya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da aka zo aka kwance sai suka tafi wajen manzo Allah suka ce masa ya rasulullah dukiyar nan tamu ita ce ta hana mu mu bika saboda haka ga dukiyar nan din mun tattaro mun kawo a gaban ka kai yanda kake so da ita aka ce sai manzo Allah ya kasa ta uku ya dauki kashi ɗaya ya bar musu fauran shi ku je ku tafi wannan shi ma zamu zo magana akan sa akan khudh min amwalihim sadaqatan in Allah ya sa lokacin mu ya kai akan wannan to lokacin da yazo Abu Libaba yana daga cikin wanda akai wani kauli an ce ta sauka a wajen mutum biyar Abu Libaba yana ciki ta sauka a wajen mutum bakwai Abu Libaba yana ciki a su takwas ne da Abu Libaba a su tara ne tare da Abu Libaba a ra'ayin dai maganar ana cewa su goma ne waɗanda suka yi wannan akai tare da Abu Libaba bakwai daga cikin su ne suka daure kansu uku su daure ba Allah subhanahu wa ta'ala ana cewa sune wa akharuna murjuna li amri llahi imma yu'adhibuhum wa imma yatubu alayhim wacce ta zo a gaba a cikin fasalar aya to anan kaga su sai Allah subhanahu wa ta'ala yace to gashi sun gaure aiki mai kyau da wani aikin marar kyau menene aiki mai kyau ayyukan da suka yi da fita yaki tare da manzon Allah kafin Tabuka me ya aiki marar kyau kin bin manzon Allah da suka yi Tabuka to ga aiki mai kyau ga aiki marar kyau saboda haka imma yu'adhibuhum wa imma yatubu alayhim ko ya musu azaba ko kuma ya wannan disto wannan dai khalatu amran salihan wa akhar sayya asallahu an yatubu alayhim Allah ya kusata ya karbi tuban su domin inna allaha ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai ne imamul bukhari yana riwayan hadisi da isnadin sa zuwa ga samurat ibn jundub a fasarar wannan aya yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace wata rana ina bacci sai waɗansu masu zuwa guda biyu suka zo suka same ni suka tashe ni sai nabiyyi su muka ci gaba da tafiya sai muka ga wani gari wani birni an gina shi amma tubalin da aka gina ɗaya na zinari ne ɗaya na azurfa ɗaya na zinari ne ɗaya na azurfa gari mai kyau yace sai na ga waɗansu mutane ga su da kamala da cikakkun halitta amma tsagin jikinsu yana da kyau da inganci fiye da iyakacin irin kyan da zaka gani a jikin dan adam amma ɗaya bangaren kuma shi kuma yana da muni da iyakacin irin munin da zaka taba gani a jikin dan adam yace sai ina ta mamaki yace kuwa can sai aka nuna musu wata korama aka ce ku je waccan koramar ku fada sai suka tafi da gudu suka je wancan koramar suka fada suna fadawa cikin wannan koramar suka sai ga su sun fito jikin su lafiya lau babu wannan matsalar da take ciki sai waɗannan mala'iku guda biyu ko waɗannan masu zuwa din dan bai ce mala'iku ba waɗannan mutum biyu ko waɗannan masu zuwa guda biyu da suka zo wajena sai suka ce mun to ka gani wannan ita ce jannatu adnin nan ne masaukinka haka manzo Allah yake fara riwayan bukhari daga samurat ibn jundub radiyallahu anhu yake cewa sai ce wannan ne masaukinka yace su kuma waɗancan mutane guda biyu a waɗancan mutane da kake gani da bangaren jikin su ɗaya marar kyau ɗaya mai kyau su ne خلطوا عملا صالحا واخر سيئا haka ya fada sune wanda suka gaure aiki mai kyau da wani aikin marar kyau to Allah ya kusanta ya karbi tuba a gare su shine ya yafe musu suka dawo suka zama masu nagarta lafiyayyu kuma Allah ya sa su aljanna kenan domin inna Allaha ghafurur rahim Allah mai gafara ne kuma mai jinkai ne to wannan ayar a nan sai aka ci gaba da magana riwaya san da muke yi ta Ibn Jarir daga Allah bin Abbas a wannan fasarar sai yace da suka kawo wannan dukiyar ta suka jinke gaban manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a a ba zai karbi wannan ba domin Allah bai umarce shi da ya karba ba shi kuma baya yin abu sai da umarnin Allah da yace baya yin abu sai da umarnin Allah shine sai Allah subhanahu wataala yace to yanzu khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salawatika sakanun lahum Allah ubangiji sai ya fadi wannan aya wacce zai jana khudh min amwalihim خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلواتك أو إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم الله ولو كنت تدينا سوى خذ ككرفا من أموالهم دجوكي ينسك كربي من صدقة صدقة تطهرهم ذاك ترك كيسو بهذه الصدقة وتزكيهم تطهرهم ذاك ترك كيسو وتزكيهم بها كما ذاك ترك كيسو لإتا التطهير ترك كيوا أما التزكية يا في إسوا يا في زما أبلغ من أبلغ بدك التطهير تين وصلي عليهم سنانك يمس الدعاء إن صلواتك كو إن صلاتك دومين الدعاء ركو الدعاء ركا سكن لهم والله نسواتي da tabbatuwa da kuma amfani a gare su wallahu samiun alim Allah mai ji ne ga dukkanin fada alimun masani ne ga dukkanin aikatawa khud min amwalihim to Abdullahi bin Abbas tunda muna fasarar aya sai ce to da aka kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a bazan karba ba sai Allah ya ce a karbi mana ai da wannan karfar ta haka ne za ta farkaku da su wannan khud min amwalihim sadaqatan sadaqa din nan malamai sun yi maganganu da yawa akan wace irin sadaka ce wasu sun ce zakati wasu kuma sun ce sadaka ce wadanda suka ce zakati suka ce ai yana nufin zakati dan haka wadanda suka hana sayyidina abubakar zakka ma sun fake da wannan ayar suka ce ayo ba ga abinda Allah ya ce ba khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim ai kaga shi ba zai yi mana wannan ba saboda haka da manzon Allah ya tafi wanda in an kawo zakka ya karba zai yi salati ga mutumin kuma zai yi masa addu'a karfar ta su za ta zama tsarkaka a gare shi ya tafi dan haka ba sauran bayar da zakka sai suka dauki wannan daga zahirin wannan aya sayyidina abubakar yace wallahi law mana'uni inaqan aw iqalan da za su hana ni wannan ko akala ce wacce suka saba bayar da ita ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to wallahi la uqatilannahum alayhi zan yake su akan su sahabbai da yawa ba su fahimci wannan abun ba suna ganin akwai azarbabi in an ce haka yace a a ni ba na rarrabewa tsakanin wanda yake ba da zakka da wanda yake yin sallah saboda haka wanda yake ba da zakka da sunan yaki bayarwa dan bata wajaba akan sa ba ba wai dan babu bane to wannan abun zai faru a gare shi saboda haka waɗanda suka ce zakka ce khudh min amwalihim sadaqatan ka karbi zakka a wajen saboda inna masadaqatu lil fuqara idan Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa haka sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ne yayi magana akan a wajen waɗanda suke ba da abun su ma yunfiqu qurbatin inda Allah wa salawatir rasul saboda manzo Allah zai yi addu'a idan an karba har ma aka ce wannan ne asali a wajen duk mutumin da ya kawo sadaka ko ya kawo zakka ya bayar limami ko shugaba mai karba ya mar addu'a ya ce Allah ya sa maka albarka kamar yadda manzon Allah yayi yake yi idan an yi wannan akai Imam Muslim da Bukhari suna ruwayan hadisi daga Abdullah bin Abi Aufa yana cewa manzon Allah ya kasance duk mutumin da ya kawo sadaka a wajen sa sai ce Allahumma salli ala fulani Allah ka yi wa wani salati amma abinda ake nufi Allah ka yi masa rahama yace to sai Abdullah bin Abi Aufa yace sai ibn abi aufa sai je kai nasa sadaka to anan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce allahumma salli ala ali abi aufa Allah kai salati gare su wato ga musu rahama kenan Uzay fa tubun al-yaman kamar da Ibn Kathir yake riwaya daga wajensa yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan yayawa mutum salati yayawa mutum addu'a albarka za ta same shi ta sami ayyansa ta samu jikokin sa ta samu jikokin sa duk za ta bi su akai kamar yadda in yi tsinuwa haka take bin dangi haka yake saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa salli alaihim aka ce haka ake nufi hakanan akwai riwayar da Abu Dawud yake yi daga Iddadin su zuwa ga Jabir bin Abdullah al-Ansari radiyallahu anhu yana cewa wata rana mun gayyato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a gidanmu da yazo sai na ce wa matata na san ki da tambaye-tambaye karki suke ki tambaye manzo Allah komai karki roke shi komai tace ha ba mai gida manzo Allah yazo har cikin gidan nawa yace duban tambaye shi komai ba ai sai na tambaye shi kwa yace to yana ta tunanin karfata zai tafi barusa sai da za ta fi sai ya Rasulullah da zai tafi sina yace salli ala zawji yi wa mijina addu'a kaje abin da take nan take sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Jabir ne yake riwaya hadisi fa Abu Dawud ya kawo shi al-Qurtubi ma ya kawo shi al-Jami' li ahkam al-Qur'an sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sallallahu alayki wa ala zawjiki yace to Allah ya miki rahama da ke da mijin naki saboda haka manzo Allah yana yin wannan saboda haka salati idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi idan an ce wannan salati din wani bai sai ce ayi salati ga wani ba sai fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kadai amma in an tashi salatin to akwai wadansu wanda ba annabawa ba da suke shiga cikin salatin shine alayen gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan da suka ce manzo Allah ba mu sanya zami salati gare ka ba mu san yadda zamu sallama gare ka sai ce to alqulu allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ارضوا كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد اللهم ارحم محمد حقري ابي صاروا يوي ده يوا ده نفضا na maganan wannan salatin da ake cewa salatul ibrahimiyya to kaga an sa alaye a ciki wata rana muna magana da wani mutum sai yake cewa wai me yasa idan ka zo kana magana idan za ka yi magana sayyidina ali sai ka ce alaihi salam ban san me yasa kake cewa wannan abun ba sai na ce to yanzu da zaka zo mu gaita tare da kai me kace mun yace cewa ne assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ni kuma nace maka me nace wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh yace to yanzu da ni da kai mun yadda mu yi wa kan musallama mu ce salam assalamu alaina amma sayyidina ali in mun yi masa hatta zama laifi kenan akai da dan uwanka assalamu alaikum kake cewa rahmatullah kai kace wa sayyidina ali alaihi salam shikenan haka yi laifi bayan haka kake cewa dan uwanka tukururu bakar fata bakar hula farar hula har kike ga wadan uwanka ba to saboda haka wannan abin da ake magana akai kenan saboda haka a bisa ga haka wadanda suka ce sadakan nan wai ana nufin zakati to sai suka dauki zahirin wannan aya da wannan magana da akai magana a cikin ta to amma malamai sun mai da alsiba dai da masayyidina Abubakar ai kaga bai dauki wannan ra'ayin nasu ya dauki ra'ayin sa wanda kuma shi ya nasara shine gaskiyar kuma amma sauran kuma sahabbai sun bi shi akan haka suka ce eh gaskiya wannan magana da yayi haka ne in aka bar su nan gaba za su zo su sallar ma za su nema mata wata aya sai ai ba ce shi ma za su dena saboda haka yayi yake su haka Allah ya ce muke mu da yanzu an daina zakka in ba sa ba dai mana to abin da yake faruwa a cikin haka sai aka ce to mafi yawa shi a alkur'ani akwai lafuzan da suke zuwa wanda suna magana da manzon Allah ne amma ba iya shi kadai umarnin yake kaiwa ba akwai lafuzan da alkur'ani in an zo kowa da kowa zai je yana ciki kamar ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati fasilu wujuhakum wa aydiyakum aidan mai musulmi mai imani ya san wannan ko wannan shi ba ka idza qumtum ila salati kamar ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykum as-siyam ai kaga sai wanda aka toge amma din mai imani ya shiga cikin wannan abu kaga wannan ta hade kowa da kowa amma akwai lafazin da an fada kai ne karatu ka san da annabi kadai ake wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka wannan an ce manzo Allah ne kullun sai yayi tahajjud a gidansa kaga wannan yazo akan wannan kamar akwai inda Allah subhanahu wataala yake magana ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alayk wa banati ammika wa banati ammatika wa banati khalika wa banati khalatika allati hajarna ma'ak wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin-nabiyyi in arada an-nabiyyu an yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin kaga wannan ayar mace mumina in ta bada kanta ga annabi in manzo Allah yana so ya aure ta kawai sai ya ce ta zama matarsa wannan kebantaccen abu ne a wajen ka kai kadai banda sauran muminai kowa sai an bi due process da ake bi na aure sannan akai ga yin maganar wannan to haka ake yi amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka aka bashi wannan kamar su la yahillu laka nisa'u min ba'd wala anta badala bihi min azwajin walau ajabaka husnuhunna illa ma malakat yamin wannan kowa ya san da manzon Allah ake shi kadai turjiman ta shawo min hunna wa tuhi ilayka man tashawo man tagaita min azalta fala min man azalta fala junaha alayk zalika adna an taqarra ayunuhunna wa la yahzanna wa yardayna bima ataytahunna kulluhun wannan su ma duk manzon Allah shi kadai ake a ciki to kaga nan wajen babu wanda zai shigo wannan area a cikin wannan amma akwai inda kin an yi wa manzon Allah magana da sauran duk mutane ake kaman wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata fantakum fa'ibatun minhum ma'aka waliyakhudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum waltati ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka waliyakhudhu izrahum wa aslihatahum kaga wannan magana ake da manzo Allah wa idza kunta fihim amma haka ake yi a salatul khawfi ko kamar aqimi salata li duluki shamsi ila ghasaqil layl ai an ce aqimi amma haddaku anti wa aqimi salata qarafay an-nahari wa zulfan min al-layl innal hasanati zida sayyi'at aqimi akace amma haddaku kun shiga ciki to haka khudh min amwalihim sadaqatan tudayyiruhum wa tuzakkihim biha da shi akace khudh amma dukkanku kun shiga ciki kamar ya ayyuhan nabiyyu uttaqillah ay ya ayyuhan nabiyyu akace zaka tabbata ittaqillah ka ji tsoron Allah sai kace a da manzon Allah kawai ake wala tudil kafirin wal munafiqin da manzon Allah kawai ake hada kai ya ayyuha an-nabiy idza qallabtum an-nisaa fa talliquhunna ai ba da shi kadai ake ba hada ku haka aka ce ayi to saboda haka kaga wannan ana magana da manzon Allah ne amma ana nufin duka sauran jama'a su ma sun tafi akan wannan idan wannan yana nufin wani abu to yana nufin cewa waccan hukumin amwalihim sadaqatan din duk da an yi magana da manzon Allah amma tana nufin duka al'ummar su ake magana akai a ciki dan haka waɗanda suka ce ba za su kawo zakka ma wani ba tunda manzon Allah aka ce masa hukumin amwalihim sadaqatan to ba za su karba ba ga waɗanda suka ce zakka ake nufi amma wasu sun ce a'a ba zakka ake nufi ba domin in mun koma asalin maganar za mu ga cewa wato da manzon Allah ya tace sai ya karbi sulusi na dukiyar tasu akan kowane daga cikin su a wajen zakka ba haka ake yi ba saboda haka sadaka ce ake karba daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka khudh min amwalihim sadaqatan inda Allah subhanahu wataala ya faɗa anan yana nufin sadaka ce wacce za a bayar kuma manzon Allah ya karba daga wajen su ya kuma yi a bada ita a inda ya dace a cikin haka to shine inda Allah ya ce masa khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wajen tutahhiruhum din nan akwai qurraba kide sun karanta shi da tutahhiruhum haka suke karanta shi akwai wata qira'a ta biya da tutahhiruhum akwai wata suke tutahhiruhum biha amma su za a ba cikin sahiya suke ba to haka Allah subhanahu wataala ya faɗi haka amma wajen wannan tutahhiruhum biha din nan tutahhiruhum da tuzakkihim waɗannan biyun an yi kashi maganganu kashi uku wasu malamai sun ce tutahhiruhum lamirin yana komawa akan sadaka za ta tsarkake su tuzakkihim lamirin yana komawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu suka ce a tutahhiruhum lamirin yana komawa akan zakkar tuzakkihim ma yana komawa akan zakka din amma sai aka ce a huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi sai aka ce wa yuzakkihim saboda haka wa yuzakkihim ta manzo Allah ce in an ce tutahhiruhum tazakkarti ko tasadakarti wasu kuma suka ce a duka da mirin ma yana komawa zuwa ga manzon Allah ne saboda haka shi zai tsarkake su din na tahara kuma shi zai tsarkake su na tazkiya saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine zai tsarkake su daga wannan abun wa salli alaihim kai addu'a gare su inna salataka domin ita salatinka ko addu'arka sakanul lahum akwai wani wanda ya karanta shi da saknul lahum ba saknul lahum ba yace ya daure kafun din salataka din nan qurra sun yi ikhtilafi a wajen karanta shi shine inda ash-shafi'i yake gaya mana a cikin wannan hadisi inda yake cewa wa min tahati al-makki jarra wa zada min to daga nan sai ya bar wancan maganar ta ta al-anhar din nan sai yace kuma salataka wahid waftahita shadhan ala salataka wannan salataka din nan da zaka ce anan wahid kamar da ita guda daya kace salataka wahid waftahita sannan kayi wata din fataha wannan sha haka wadanda aka yi wa ramzi da shinun a cikin shafibiyya suka fada suwaye wanda aka yi musu ramzi da shinun shine wazun nafi shinun lil kisai wa hamzati shinun ta kisai ce da hamzatu zayyat saboda haka idan ya sa shinun yana nufin hamza ne da al kisai sannan sai kuma yace shine shazan din sannan ala shi kuma ainun din na hafsun ne saboda kamar yadda na gaya mana asim da almajiransa shine ya musu ishara da na sa'a nunun ta asim sadun ta shuba abubakar ibn ayyash sai kuma ainun ta hafsun saboda haka hafsu a riwaya da yayi daga asim saboda haka zaka ce asim a riwaya da hafsu yayi daga wajensa da kuma alkisai da hamzatu to suna karantawa inna salataka sauran qurra'u suna cewa inna salawatika sakanul lahum to kuma sai yace wa wahid lahum fi huda inji shi ash-shafi'i yace kuma ka kara yi mai da su guda daya a cikin suratu hudin na qalu ya shu'aibu as-salawatuka to wadannan mutanen dai da wannan al-kisai da hamzatu zayyad da kuma hafsun to suna karanta shi ne da qalu ya shu'aibu asalatuka shine yace wa wahid lahum fi huda to sai kuma yace gaba yace turjiu hamzuhu safa nafarin ma'murjauna wa kad hala haka yake cewa ka wannan kuma wajen akaruna murjauna li amrillahi shi kuma yace da shi da turji man tasha'u akwai wanda suka ce wa akaruna murjauna li amrillahi kuma suka ce turjiu man tasha'u to shine ya fadi nafarun a cikin mutanen da suke wannan akai shi kuma nafaru idan aka ce nafaru inda yake cewa wa qul fihi ma yahsubin da yahsubi da waɗannan guda biyu haqqu shine waye haqqu waye haqqu ibnu kasir da abu am to da ibnu amir in an hada su da shi sai a ce musu nafaru a ciki ina daliban shafiya ne ya baka shigowa ciki so haka wannan al'amari yake inna salataka haka waɗannan qurra'u da suka karanta shi ba salawatika ba albaquna suka karanta shi da inna salawatika sakanul lahum nasuwa ne a gare su wallahu sami'un alim Allah mai jin kai ne kuma mai ra'a wallahu sami'un Allah mai ji ne ga dukkanin abin da ake faɗa alimun kuma masani da abin da ake aikatawa so ina ganin wannan shine ayar da ta kasance ita ce ta da darasin mu na karshe a wannan shekarar wanda Allah subhanahu wataala muna fata ya maimaita mana irin wannan zama kuma ya kara mana fahimta na ma'anonin alqur'ani muna fata Allah subhanahu wataala ya albarkace mu da albarkar alqur'ani abinda muka fada daidai Allah ya tara mu aladansa inda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana mun sani suratul tauba tun bara muka taho muna ta magana a cikin ta kuma har yanzu muka shigo muna ta tafiya har Allah ubangiji ya kawo mu wannan wajen sa amma dai insha Allah ta'ala mun zo wajen kwanan yayi kyau sosai haka wajen kwanan wa akharuna tarku bi dhunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an asallahu an yatuba alaihim inna Allaha ghafurur rahim khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salawatika sakanun lahum wallahu samiu alim insha Allah addu'ar manzon Allah za ta zama nutsuwa a gare mu muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya albarkace mu da albarkar alqur'ani akwai yan uwa waɗanda suke ta neman addu'o'i kala-kala akan cewa musamman waɗanda suke tafi akan abubuwan da ya shafi tsaro yankin tun daga Zamfara har zuwa nan Katsina mu ma ba tsari da yankin wajen Dan Musa da sauran gurare waɗanda dai mun riga mun san su muna fata yan uwa a sa su addu'a addu'o'inku masu azumi addu'o'i ne karbabbu inda ake karatun alqur'ani wajen Allah yana karbar addu'a kuma ga mai azumi shi ma Allah yana karbar addu'arsa gashi kuma mu amfani da addu'ar wanda aka zalunta shi ma Allah yana karbar addu'a su dan haka mu yi addu'a akan Allah ubangiji ya yaye wannan al'amari kuma Allah ya kawo saukin sa Allah ya kawo karshen sa wadanda suka rasu a cikin sakamakon wannan abu Allah ya ji kansu ya gafarta musu mu ma Allah ya ji kanmu ya gafarta mana sannan wadanda su kuma suke yin wannan aika Allah ya shirye da su in ba masu shiriwa ne idan ba masu shiriwa bane to Allah ya san yanda zai iya yi ya magance mana su idan ya halakar da adawa ma musu kai waɗannan ku musu kai su karfi ba ya halakar da samudawa ma eh daya daga cikin su yana daukan dutse ya taho da kansa dan yin ginin gida duk waɗannan duk karfin su da karfin halin su ba sa yin wannan abu ya halakar da samudawa har a zamanin manzon Allah duk mutanen da suka shahara a wajen wulakanci da iskanci su Walid ibn al-Mughira su Uqbah ibn Azim Uayd ire-iren su Abu Jahl duk yanzu ina suke ina labarin su in junin mutum iskanci ne ina Fir'auna yanzu ina Namrud ina Harun Amada ina Qarun duk suna ina duk an gama da su so saboda haka Allah yana da yanda zai yi da su amma in masu shirya ne to Allah ya shirye su eh kuma Allah ya kare kiyaye mu suna ta shigowa irin wannan abu kullun muna fada muna cewa shi mumini idan wani abu ya samu mumini dan uwansa ya rika jin abun a cikin sa kar ka rika ganin mutane kaza kawai ya samu a'a ba haka bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ga mana hadisin nan na An-Nu'man ibn Bashir wanda Muslim yake ruwa yana cewa masal mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim masal al-jasadil wahid idza ishtaka minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasadi lis-sahri wal humma mu'mini mu'minai a wajen soyayya su da jin kan junan su da tausayin juna da suke kaman jiki ne duk lokacin da wani jiki ya ji rauni wani bangare ya ji rauni to duk sauran jikin zai ansa sai kaga an rasa bacci sai kaga an yi zazzabi haka kuma sannan yana da kyau kuma mu duba halayenmu mu ga mu kuma ina ne muke batawa dan mu gyara kuskuren da muke yi mu kokari mu daina Allah subhanahu wataala yana faɗa yana cewa zalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canza ni'ima haka kawai ya zare ta daga waɗansu mutane har sai sun suka canza da kansu haka kuma wajen wani abu kuma wanda yake marar kyau idan kuka ji kun tsinci kanku a matsala to sai Allah ya ce inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canza muku har sai kun canza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya ga mana a wannan hadisin da muka jawo rannan ba wanda At-Tabrani yake riwaya a cikin Al-Kabir nasa Mu'jamul Kabir nasa da isnadin sa zuwa ga Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ma inna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa khamsun bi khamsin abu biyu abu biyar suna nan tare da abu biyar suka ce wa ma khamsun bi khamsin ya rasulullah me abu biyar tafiya da abu biyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ma naqadha qaumun al-ahda illa sallita alaihim aduwwahum aw sallata Allahu alaihim aduwwahum mutane ba su taba warware alkawari ba sai Allah ya sallata musu makiyan su akan su zo sun mamaye su kaga daya yace wa ma hakamu bi ghairi ma anzala Allah illa fashafihim al-faqr matsawar mutu hukunci da abinda Allah ya saukar ba suka kawo wani hukunci suka canza ba na Allah ba to sai talauci ya yadu a cikin su sannan sai yace wala zaharat fihim alfahisha illa fashafihim almaut alfasha ba za ta taba bayyana ta zama ana yin ta barobaro a cikin al'umma ba a cikin wata al'umma sai mutuwa ta yadu a cikin su wala mana'u zakata illa hubita anhum alqatar ba yanda za a ce sun hana zakafa sai Allah ya tauri ya tare ruwan sama daga zuba a wajen su kadina hudu sannan sai kuma yace wala taffaful mikyana illa hubita anhum annabat wa ukhidhu bisinin yace muddin kuma ba su taba tauye mudu ba ko ma'auni ko sikeli ko mudu sai Allah ya tare musu alfanin gona albarkar ba za a ganta ba sai ganga abun an tara ma ba albarka wa ukhidhu bisinin kuma akama su da shekarun yunwa to wadannan abubuwa guda biyar din tabbas in an yi daya sai daya dan uwansa ya zo in dai an yi wannan wannan zai zo in wannan biyar din nan suna tare da wadannan biyar din saboda haka jama'a wallahi sai wai duk kuma ana yin su saboda haka abin da dai kamata mu kalla mu dawo mu duba mu gani karka ce wai ai al'umma nan wannan ba no kai ka kalli kanka me kake yi marar kyau ka sani to daina ko kowa daga cikin mu nan abul insanu ala nafsihi basira kowa a cikin mu nan ya san akwai wani abu wanda yake yi wanda ya san ba haka ya kamata ya yi shi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wani mutum ya zo ya tambaye shi sai masa yana zuwa wajen sa hadisi shakar bin aus sai ka zo ne jita tasalu anil bir ka zo ka tambaye ni ake alkhairi sai ce al birru matma'annat ilayhi nafs abinda zuciya ta nutsu da shi ya kuma tsaya a rai wal ismu ma haka fi nafs shi kuma zulubi abinda kaje yana bashi bashi yana kaushi kaushi a zuciya sai kuma yace ma wa karita an yattali alaihi nas kaji kuma baka so mutane su gane kana yi abinda idan kana yi in kaga wasu zaka buye ka rene yi to wannan abun Allah ya baka ma'auni a zuciyarsa koda ba sai Allah ya ce kaza arabiya bane annabi ya ce kaza arabiya bane ka gane wannan wannan yana daga cikin abin da ya kamata mu lura da shi to muna fata Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ya ba mu ikon jajjara waɗannan abubuwa kurakurai ya kuma jikanmu ya tausaya mana ba dan halin mu ba saboda inda Allah subhanahu wataala zai kama mu da halin mu da ba wanda zai tsira amma dai ba dan halin mu ba Allah ya tausaya mana Allah ka tausaya wa bayinka akan waɗannan abubuwa da ake ciki sannan kuma waɗannan sababbin gwamnati da aka rantsar muna fata Allah subhanahu wataala ya dora su akan daidai ya ba su ikon yin daidai ya sa tausayin talakawa a zukatansu ya taba zuciyarsu su ji suna jin tausayin talakawa da kuma nema wa talakawa haƙƙinsu muna fata Allah subhanahu wataala ya zaba musu mataimaka na alkhairi domin ana cewa ba abubun sarki sai mugun bukari saboda kar su zama su ta yin abubuwa marasa kyau amma waɗanda suke tare da su ne idan Allah ubangiji ya ga dama sai ya sa musu mutanen banza su kewaye su su ta aikin banza kuma ba sa ganin laifin waɗannan mutanen haka ne wannan ai yana faruwa da yawa to muna fata Allah subhanahu wataala ya mana irin wannan zabi Allah kuma ya tabbatar mana da alkhairi ya zauna da kasar mu lafiya ya zauna da jahar mu lafiya ya kare mana imanin mu ya kare mana mutuncin mu ya kare mana rayukan mu ya kare mana dukiyoyin mu na'am akwai abin da za a tambaya kai to wannan kam hakika akwai maganganu da yawa akan haka waɗansu lallai kam malamai ba su ittida ba su sabani ba akan maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine mafi fici a ciki amma a cikin malaman da suka yadda cewa manzon Allah ya fi din akwai malaman da suke ganin cewa a'a ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace la tufaddilu ala yusri matta wa yace la tufruni kama afratin nasara isa duka malaman hadisi sun zo sun yi maganganu masu fadi akan wannan abu amma dai a bisa ga nassin yanda alqur'ani yazo da dalilai na alqur'ani ya nuna manzo Allah shine mafi fici wanda ya biyo bayan sa to anan ne malamai wasu suka ce Ibrahim ne wasu suka ce Nuhu ne anan biyun an tattauna akan su wasu ce Nuhu ne wasu ce Ibrahim ne wadanda suka ce Nuhu ne suka ce ai ayat da tayi magana akai zaka ji Allah subhanahu wataala da ya tace ce inna auhayna ilayka sai ce kama auhayna ila nuhin wa nabiyina min ba'di wa hayna ila ibrahim haka sannan wa laqad akhadna min an-nabiyina mithaqahum wa minka sai ce wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa da rasul haka suka ce nuhu ne wasu kuma suka ce a ibrahim ne saboda in ba ibrahim ba wane ne aka ce wa manzon allah thumma auhayna ilayka an ittabi millata ibrahim hanifa wa ma kana min al-mushrikeen dinan qayyiman millata ibrahim hanifa kama kana min al-mushrikeen saboda haka suka ce annabi ibrahim ne to wasu kuma malamai sai suka ce a'a kar mu ce haka nuhu shine farkon wanda Allah ya aiko manzo saboda haka ya samu asbaqiya na shine awwalur rusul sayyidina nuhu alaihi salam ya shekara 2050 yana da'awa bai daina babu su musulunta ba Allah bai ce a daina ba shi ko bai kasa ba sai da aka shekara 2050 da'awa kadai masu cewa shekarun Nuhu da 2050 masu turowa a social media shekarun annabawa sai a ce Adamu a shato wani abu a fada wanda ba shi da tabbas Nuhu a ce shekara 950 to shekara 950 din da yayi na da'awa ne walakin arsalna nuwan ila qawmi fa labisa fihim alf sanatin illa 50 aman fa akazahum at-tufan kuma ba da shi aka mutu ba a bai mutu a tufana ba to saboda haka Allah baya yowa aike sai mutun ya shekara 40 sai da Nuhu ya shekara 40 sannan Allah ya masa aiki sannan ya shekara 50 yana da'awa sannan aka halakar da su a tufana bayan an yi tufana aka shekara 40 kuma bayan tufana sannan ya rasu saboda haka haka zaka hada shekara 40 ga 40 80 na 2030 haka shekarun su suke to shine abinda za a yi tahdid in mun dauki nassin alqur'ani muka dauka akai to wannan abinda aka yi magana kenan aka saboda aka sai a ce Nuhu shine farkon manzanni Ibrahim shine wanda Allah yake banta da badadantaka Musa shine wanda Allah yake banta da zance kuma Allah ya ce wasanatuka li nafsi ya ce wali tusna'a ala aini inni safaituka ala nasi bi risalati aw bi risalati wa bi kalami saboda haka Allah ya ce bance shi ma da wannan abu واتخذ الله ابراهيم خليلا شيكما شيكما عيسى شيكما الله yake bance shi zama shine ruhullah innama almasihu isa ibn maryama rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu saboda haka kaga kowa yake bance da wani abu saboda haka aka ce wadannan mutanen so ake ai imani da su ne mafi fita a cikin manzanni ba waye tu wani a cikin su ake so ba idan ka ce manzo Allah ya fi tunda Allah ya fada tilka rusul fadalna ba'dahum ala ba'din saboda haka bayan da zaka ga ce wani bai bi wani ba annabawa Allah ya ce wala kar fadalna ba'd annabiyina ala ba'd bayan da zaka ga ce annabawa duk equal suke ba zai yi ba saboda haka akwai wanda ya fi wani manzo Allah ya fi so amma sauran wadancan wanda aka fara ulul azmi dinnan wanda Allah ya fara fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul wala tasta'jil lahum to wannan aka ce sune mafi fita a ciki kuma dama abinda aka yi magana annabawan Allah bisa ga wata riwaya an ce su 100 ne da 20 da 400 cikin su Allah ya ware 313 yace sune manzanni mursalai ya ba su mutanen da za su isarwa ya ba su shari'a yace su wannan akai cikin mursalai 313 nan ya ware guda 25 wanda 25 din nan sune Allah ubangiji ya ambace su a cikin alqur'ani shiga akwai guda 18 cikin al-an'am inna awhayna ilayka wa tilka hujjatuna atayna ibrahima ala qawmina fawdarijatin man nasha inna rabbaka kimadi wa hadalu isaaq wa yaqub kullan hadayna wa nuhan hadayna min qab wa min dhurriyyati daawuda wa sulaymana wa ayyuba wa yusufa wa musa wa harun wa kadhalika nadil muslimin wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas kullun min as-salihin wa isma'ila wa yasa'a wa yunusa wa luta wa kullan fadalna ala al-alamin to wadannan sune nan guda 18 za a samu anan wajen to kaga idan aka idan ka koma a ciki sai ka ce min zuriyati adama wa bima hamalna ma'anu kaga an samu nawa 19 to sannan akwai wazkur isma'ila wal yasa'a wa zal kifl ka gani sannan sai ka samu wa ila adin aqahum huda wa ila samuda aqahum saliha wa ila madina aqahum shu'aiba sai sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam to haka za su baka 25 to saboda haka waɗannan sune guda 5 to waɗannan 25 din sune Allah ya ambata alqur'ani cikin su sai ware 5 waɗannan sune wannan aya wacce wala kada san zamin annabi nabi saqahum wa minka kai annabi muhammad wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam to waɗannan 5 din sune yafi dan haka in an ce annabi muhammad an yi istilafi a cikin wane ne ya biyo baya akwai wanda suka ce musa ne ba ba ka cin gwagwarmayar da yayi to ko ma dai waɗanne ne mu yi imani da su Allah ubangiji yake bukata ko mun yi imani da su muna fata Allah ubangiji ya amfare mu da dukkanin abubuwan da alqur'ani yake koyar da mu
Thank you. kuma kila ba shi ta dan sai ka rasa murmuri din ne ya da na sauki ne ko da dauke ko da dare ko da dare wannan lashi ko ne ko kuma da dare ko ne ba dukkan su ne Allah ya saka shi kuma wannan kuma wannan kuma su ba ida da kuma dan uwa da liban da ko da su ba wannan karatu wannan shi ya ba wannan shi ya ba ai ko da tini ko da shi ai ko da sakon din ba da kuma goya ga wannan Allah ya saka kai da ya saka da shi dan ke ko da ni ba da wala ba da ko da ko da nan ha ne da wasu kuma nan ne da wuka amma da ko sai ya ko da ko ba shi da wata ko da ko ya ko da Allah ya saka da shi dan da ya ji da ko ya ga alama ma da ai ku shi ma da ji da ji ba wannan shi ma da mun ji Allah ya san shi ne da mata Allah ya saka da kai dan wannan ko shi yana da sai ya goye shi da kuma kai suwa ga ne gari ne girma maka din da mun kana wanda shi ne hakimin garin da sai ke wai wanda shi ma kullun da shi ake wannan karatu kullun ko bai zo ga yana zuwa ne kuma yana zuwa ko zo ga shi ko zo ga shi abu da Allah kai da shi kuma yana da shi to kullun ka ce da na da ko shi shi ka ci amma da shi ka ko ba da shi ke hawa bai ma ka shi Allah ba shi yi wa ba da yi ko ya da shi Allah ta ka kai wa ana mai da kawo ta Allah ta ka ta Allah ta ka da yi da
اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسمائنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا فقيرا الا اغنيته ولا طالبا الا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخره هي لك رضا ولنا فيها صلاه الا قضيتها يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب كافين رفي دعاء اكوي babban yayanmu Sheikh Malam Nasiruddin Adam duk shekara da shi muke irin wannan zaman amma bana yana fama da rashin lafiya saboda haka ƴan uwa a sa shi a addu'a akan Allah ya ba shi lafiya kuma Allah ya sa ya zama kafara Allah ya ba mu lafiya da duk marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya baki daya wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Fatih al-Khatib wa ala alihi haqqa qadrihi wa mithlihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin